أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الخميس يوم شهر غوتن رمضان هجر منزل الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبو دا تليه دا أربعين دا muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa har wannan lokaci na waɗannan kwanaki masu alfarma a wannan wata mai albarka wata Ramadan wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake raba garabata ta rahama da gafara da yanta mutane daga wuta zuwa aljanna masu yawan gaske muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana Allah ya sa muna daga cikin wanda suka riski rahmar Allah ko gafarar sa subhanahu wa ta'ala ko kuma entawansa Allah ya sa muna daga cikin wanda Allah ya enta a wannan wata na Ramadan mu da iyayenmu da kakanninmu zuriyarmu da iyalanmu da ƴan uwanmu da sauran musulmai muna karatu a cikin ayoyin suratul Isra'i wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wasiyoyi waɗanda suke a wato umarni ko hani Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da ayyukan alkhairi waɗanda suke tabbatar da ɗabi'u masu girma wadda cikin bin su da aiwatar da su dukkan alkhairi ya taru Allah subhanahu wata'ala ya yi hani daga wasu miyagun ɗabi'u miyagun ayyuka waɗanda cikin hannuwa daga su a samu dukkan alkhairi na duniya da lahira don haka babu abin da yake gare mu kawai illa mu yi ƙoƙari mu ga cewa ta hanyar addu'a da jajircewa muna kamanta abin da Allah ya ce a yi gwargwadon iyawa muna hannuwa gaba ɗaya daga abin da Allah ya hana wannan zai sanya rayuwarmu ta duniya ta yi kyau kuma mu ci nasara sannan ya zamanto shine ginawa ga rayuwarmu ta lahira ta yadda za mu ci nasara insha Allah ta'ala muna fata Allah ya sa mu dace a waɗannan ayoyi da muke karatu cikin suratul Isra'i mun tsaya ne aya ta 34 za mu shiga aya ta 35 insha Allah ta'ala kafin mu shiga an turo tambaya daga cikin masu abuna ila saurari tambayar tana cewa bayan yayi addu'a bayan sallama ya kuma yi addu'an Allah ya ƙara wa rayuwa albarka muna fatan amin sannan yace tambayarsa ita ce wai tambayarsa shine maimako yace tambayarsa ita ce tambayarsa ita ce shin ya halatta idan saura minti ɗaya a sha ruwa mutum ya sha kuma tambaya ta biye da wannan da take da alaka da haka yace me hukuncin wanda ya sha ruwa da gangar rana ba ta fadi ba in saura minti ɗaya rana ta fadi ma'ana tabbas ba ta fadi ba to mutum ya karya azuminsa in mutum ya sha ruwa ya karya azuminsa domin Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana ƙarara a cikin Al-Qur'ani cewa وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فار ازمي كنان دغا الفجر ياكي تو دولي ادينشي sannan ina za a kai azumi summa atimmu siyama ila al-layl sannan ku kai azumi zuwa dare annabi sallallahu alaihi wasallam ce idza aqbala al-laylu minha huna wa adbara an-naharu minha huna faqad aftara as-sa'im aw kama qala sallallahu alaihi wasallam idan dare ya fiskanto daga nan bana ini kuma ya juya baya daga nan to lokacin shan ruwa ga mai azumi yayi shine ma'ana rana ta fadi dare ya riga ya shiga kenan don haka farkon dare shine lokacin karshen azumi farkon ini lokacin da alfijir yake to shine lokacin fara azumi don haka ba za a ci abinci ba da zaran alfijir yake to saboda nassin alqur'ani ya bayyana haka ba za a sha ruwa ba har sai rana ta fadi ko cin abinci ko duk wani abu da zai karya azumi har sai rana ta fadi farkon shigan dare kenan wannan shine abinda Allah subhanahu wataala ya faɗa duk wani abu da mutum zai yi na karan kansa wannan kuma wasa ne da dokar Allah wannan ya samo ne a karan kansa amma in dai shari'a yake so ya bi to ga abinda Allah ya faɗa da nassin alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana haka duk wani abu da mutum zai kawo in an yi kaza sai kaza sai duk wani kirkire da wasa da ibada da wasa da harkar Allah subhanahu wataala mutum yayi mai da hankali da ita yana wasa ne kai da abuna shi yasa Imam Malik rahimahullah yawanci a mazhabar malikiya da ma yawancin malikin malaman malikiya ba sa sassauci anan kawai takiya sai maka kafara ya hau kan mutum saboda haka mu ma almajiran su ne kawai aje a dibi mutum kawai ta kafara ya bare ina ga kila shine zai sa ya daina ababin saddu zari'a wallahu ta'ala alam kuma ya ta istighfari haka wannan yafi sauki kawai abuna in ba mutanen zamanin yanzu ai Allah subhanahu wataala wasa ake da sha'air din sa wasa ake da abunda duk Allah subhanahu wataala ya tsara ai sai ga mutane suna wasa da shi mutane suna yin abunda bai kamata ba da shi don haka bai kamata a ce an abun nan ba mutum yana wasa da addinin Allah a lokacin da ba daidai ba Allah subhanahu wataala ya kare don haka wasa ne kawai mutum yake yi sai wai an yi menene ya sha ruwa lokaci bai yi ba ya sha ruwa saura minti da ya sha ruwa saura minti duk wannan shirme ne wallahu ta'ala alam insha Allah ta'ala zamu ci gaba da waɗannan ayoyi da muke karatu zamu ci gaba da waɗannan ayoyi da muke karatu insha Allah ta'ala cikin suratul Isra'i wadda Allah subhanahu wataala yake cewa wala wa awful kayla idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim na'am
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها
نعم الله سبحانه وتعالى قاوت دوكاكما ده الله سبحانه وتعالى يي أمرني أعيوتر دومين أسامو adalci da kiyaye haƙƙin juna da kiyaye dokoki da bawa kowa haƙƙin sa ba tare da an tauye masa ba Allah ce wa awful kayla idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim Allah ce ku cika wato ma'aunai ku cika kilo lokacin da kuke auna abun da za ku auna na sayarwa mutane ku cika daidai yadda mutun ya saya ya same shi haka wazinu bil qisqatil mustaqim in za ku yi au ku auna abu ku auna da dukkan cikan adalci da tsarin au miƙaƙe wadda babu tawaya babu almundahana babu moromoro ta yadda za a dan rage wa wani mutum haƙƙinsa ko wani abu Allah ce a kar ku yi wannan in za ku auna yadda ya dace ku cika shi in za ku gwada da kilo in na aunawa da kilo ne a gwada nauyin abun yanda ya dace in na aunawa da kwanon abu ko da wasu abubuwa ne ko abu ne mai ruwa-ruwa ko abu ne mai kwaya ko abu ne mai gari ku auna shi yadda ya dace da miƙaƙƙen ma'auni wadda babu wani tauyewa ko ragewa ga wanda za a aunawa Allah ce zalika khairun yin haka shine alkhairi ga rayuwarku duniya da lahira kuma shine alkhairi ga mu'amalantar junanku a lokacin da kuke rayuwa wa ahsanu ta'wila kuma shine mafi kyawun bayani mafi kyawun tawili mafi kyawun fahimtar juna in dai har kuka yi abin da ya kamata anan yanzu kowaye kaje sayan kaya a gunsa musamman abin da ake aunawa in ya cika maka daidai sai ka ji kawai kana nitsuwa kana jin dadi ko da ka bashi kuɗi sai ka ji kana nitsuwa kana jin dadi nawa ne zaka ga wani sa'i wasu sun guduwa wani gidan mai sun kaurace sun koma wani gidan mai saboda ana cewa waɗancan gidan mai din mashin ɗinsu yana da matsala yana sako-sako baya cika litar ba ta cika wasu kuma ka zance ka ai in kana so ka je ka gidan mai wanda zaka samu litan sa ya cika to je ka guri kaza sai ka samu gaba ɗaya haka ne don kai kai mutum ya tashi daga bangare nesa na gari ya je shi wani bangare nesa don shan waccan litan kuma ko da bambancin bai wuce naira biyar ba saboda nitsuwa da kwanciyar hankali wajen ya ji cewa an ɗauke shi mutum shine an cika masa ba mai da shi abunan abun wasa ba ba a zalunce shi da gangan ba ko da zai asaran kona mai din mota ko mashin yana tafiya kafin ya je can amma ya gwammace ya kona wannan abun da zai samu na bambancin tsakanin wannan gidan mai din da wasu gidajen mai din ya gwammace ya kona ya je har can a zuba masa mai din ya ji cewa lalle ya gamsu a cike aka bashi ya fi son haka ashe kenan da Allah ce ku cika kilo ko ku auna ma'auni yanda ya dace ku cika shi ku yi shi yadda ya kamata wannan yana nuna nitsuwa da kwanciyar hankali zaka ji cewa ya tabbata cikin wannan haka nan wanda yake sayarwa din ko yake bayarwa ko yake aunawa in ya san cewa ya auna mutum cikakke ba wani tawaya ba ragewa shi da kansa ya fi jin dadi zai ji cewa yana cin dukiya insha Allah ta'ala ta halal zai cewa ya karbi kudin wane amma ya bashi haƙƙinsa abun da ya saya a gurin sa ya sayar masa duk wani abu na au wannan abu na au din nan ya hada komai da komai wasu zaka samu au suke na auna abu akai a ga nauyin sa ko abun da in an je sa ya dorawa ake a ga nauyin sa suna nan kala kala bangalorin kasuwanci akan a ce ka rage wa mutum wani abu daga cikin kilon da ya saya gwanda kai ka yi gwammace ka kara ne ya haura abun da ya saya wannan ya fi ma sauki wato abun da imamu Abu Hanifa rahimahullah yana cewa akan ka daure mutum abunan bai almazlum ka zalunce shi ka daure shi ko ka sa shi a kurkuku alhali bai yi laifin shiga wannan kurkukun ba ko kuma laifinsa bai kamata a ce ya shiga kurkuku na sama da sati ba sai ka kai shi ya fi sati biyu ko wani abu makamancin haka da ka yi haka da gangan gwanda ka samu masu laifi goma ka sake su ka sake masu laifi goma bisa kuskure ya fi ka daure wanda ba shi da laifi bisa ganganci. Mana kai kuskure ka sake su yafi sauki akan kai ganganci ka daure wanda ba shi da laifi. Saboda me? Saboda yin abu da gangan wajen au ko daukan haƙin wani, to hatsarin sa shi a lahira za a zo a tambayi haƙin, kuma a cikin mizanin hasanat ɗinka za a ɗebe. Mana a cikin abubuwan da ka je da shi na sallah da azumi da waye duka shi ne. Sannan kuma sai Allah ya azabtar da mutum, domin Allah subhanahu wa ta'ala ce wailul lil mutaffifin, narkon azaba ya tabbata ga masu tauyewa, masu tauye tauye mudu, masu tauye kilo, masu tauye lita, masu tauye duk abin da suke tauyewa. Allazina idza talu ala nasi yastawfun, sune wadanda idan za su auna a gurin mutane yastawfun, sai su cika, sai su cika idan da suke tara mutane. Dali annabi aka aiko musamman don ya kira mutane zuwa ga su bar wannan aiki. Annabi Shu'aib alayhi salam aikin da mutanensa kawai suke yi kenan, Allah ya aiko shi. Sannan Allah subhanahu wataala ce allazina idza kalu 'ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, amma idan su ne za su aunarwa mutane, ko su ne za su yi auna kayan abu, ko su ne za su auna musu ta hanyar kilo, to nan kam yukhsiruna, sai su rinka tauyewa. Sun san yanda za su yi in su ne, sun san yanda za su yi in su za su auna. Shike ne misali in ɗan ƙauye sun zo a tare su daga gefe a auna fuya 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 a ciccika mudu har da ƙari. Idan amma su ne su kuma sun gama ɗan cin kasuwarsu, za su koma ɗan ƙauyukansu, su kuma suka zo za su yi abin da suke bukata, su kuma a yi yanda za a yi, ko a daka gindin kwanon ya shiga, ko a yi wasu abubuwa a auna musu tare da wato tauyewa. Shine wai za kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin. Wai masu yin irin wannan aiki, wai ba su sakankancewa cewa su dinnan ababen tayarwa ne? Ba su sakankance, wai ba su sakankance da wannan bane cewa su ababen tayarwa ne ga wani ini mai girma? Ranar da mutane za su tashi a gaban Ubangijin talikai, kowa zai tashi tsirara, wai waɗannan mutane waɗanda suke irin wannan harka da mudu da tauyewa, wai ba su sakankance su ma wannan ranar za a tashi tare da su bane tsirara a gaban Allah? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin. To Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabi Shu'aib alayhi salam, zaga na ta auful kayla wala takunu minal mukhsirin wazinu bil qisatil mustaqim wala tabkhasu an-nasa ashya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Annabi Shu'aib Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi ka duba al'ummarsa, mutanen Madian, mutanen Madian al'umma Annabi Shu'aib alayhi salam tauye mudu suke yi. Allah subhanahu wata'ala ya aiko Annabi Shu'aib alayhi salam a kira su zuwa ga cika mudu, su ji tsoron Allah, su koma bautar Allah shi kadai, sannan su cika mudu. Sai sa lokacin da yazo wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajri illa ala rabbil alamin, yana kinza ta auful kayla wala takunu min al-mukhsirin. Saboda me? Babban abun da ya kawo shi kenan, babban abun da suke yi kenan. Mu kuma a yau me tauye mudun nan shine mai ƙarya, mai tauye mudun nan shine mai yaudari, mai tauye mudun nan shine mai ƙarya alƙawari, mai tauye mudun nan shine dan kai tsara da yawancin nama, mai tauye kai duk gaba daya zunuban in Allah subhanahu wataala ya kiyaye, ƙarshen ta mai tauye mudun nan shine mai alfasha da fasikanci. Kai Allah ya kiyaye, ƙarshen ta mai tauye mudun shine kuma yake luwadi, wanda shi ma dalilin wannan aka tura annabi guda zuwa ga mutane. Annabi Lut alayhi salam an tura zuwa ga al'umma wanda su aikinsu shine wato luwadi suke yi. Kaga ashe mu wannan al'umma din duk wani tarkace yana nan mun tara shi muna yi. To babban abu gare mu, Allah subhanahu wataala yana umarni duk abin da zaka yi ka tabbata cewa an auna mudu yadda ya kamata. Akwai auna mudu kuma wanda yake a lokaci ne aka yi, misali aka kuma yi alƙawari misali akwai lecturers masu koyarwa wani zaka ga an ce misali kana da awa biyu ko awa uku ko awa hudu ko iya dai awannin da aka fada kake da shi a sati naka koyar to mutum yana da wannan awanni amma sai awar ta zo ta wuce ba ruwansa ba zai je koyarwa ba dalibai suna tun kawai suna ta garari shi yana tun yana harkarsa wani ma kawai ya yi tafiya ba wanda ya sani wani yana nan a gari amma shi ba zai je ba kawai wani yana ne yana wata tasa harkar wai shi yana nan yana buge-bugen paper ne za a masa promotion kaga wannan kam yana sane da shi za a masa promotion saboda haka yana nan yana rubuta paper ne dan haka shi yasa bai je lecture ba haba iyakan zalunci kenan ya zama cikakken azzalumi a lokacin da yake zalo je aiki ba haka yace zai yi ba amma ina yanzu shi yanzu yana nan rubuce-rubucen paper ne yana kaza kaza wannan shine hujja wannan shine ai gwanda baka rubuta paper ba ka bada wancan aiki in kuma ba za ka yi ba ka aje wancan aikin sai ka yi ta paper dan daga gaba paperin sai ka zo ka yi wancan amma mutane suna taka tsantsan da kula da kokari da himma akan abun da ya shafe su na promotion a wannan kaza ba wani bata lokaci suna yi amma abun da yake na wajibi akan su sai ga wasu suna sakaci da wannan duk da akwai bayin Allah kuma tsayayyu masha Allah wasu suna yin wannan abu nasu nasu dama dama personal abu ne wannan yin paper da sauransu wannan abu ne naka na kanka in ka yi kenan baka yi ba shikenan amma koyarwa inda an dauke ka mai koyarwa ne to wajibi ne kai wannan to akwai bayin Allah tsayayyu masu kokari suna yin kowanne abun da suka ga cewa yana suka ga za su babban abun da za a yi magana a kansa shine kiyaye mudun cewa ka yi wannan koyarwan da aka dauke ka ake kuma baka salari kana karba wani ma'aikacin ofishi ne amma sai ka zo ka samu kullum yawanci baya nan ko wani kuma sai ya tafi gurin wani abokinsa a wani bangare su je su zauna suna hira a lokacin da kuma ya kamata yana cikin ofinsa yana aiki duk wannan suna cikin tauye mudu idan kana da dalibai kana koyarwa to ya kamata ka zamanto kana ba su haƙƙin koyarwa din nan in an ce awa biyu ne awa uku ne awa nawa ne ko awa nawa ne aka ce to ka tabbata kana yin wannan idan har kana gota wasu mintuna to ka tabbata kana samar da wasu mintuna kuma kana biya tabbata kana samarwa malamai wasu suna ganin cewa shin tauye mudu a gurin mai koyarwa shine ya tabbata ya gama syllabus din da aka ce a yi ma'ana course content din da ake so a koyar a semester in mutum bai yi shi gaba ɗaya ba har semester ta kare saboda sakaci ba wai iyayin sa aka gajarta semester ya abu nan ba yayi sakaci kawai mai yau yazo a gobe yazo da sauransu har abun da aka rubuta wa wannan course din a koyar da shi a wannan semester sai zamanto bai yi ba to ya tauye mudu wasu malamai kuma suka ce a in dai yana zuwa kowane awa da kowane lokacin da aka ce lokacin lecture ne yana iya wannan himmar amma sai bai samu ya gama wancan ba to babu laifi a kansa in dai yana iya kokari ba zuwa yake aita hira a cikin aji ba a karantarwar yake haƙiƙa abun da ya shafi ilimi ko za a hira ma na ilimi ake abun da ya shafi abun da ya kamata ba wani hiran wasu labari kawai a zo a yi minti 30 ana labarin gari wanda bai shafi abun ba wannan kamar mutanen gari su sha a gari in ma ɗaliban ne su je gari su sha mana in labarai suke so labarai su je su tsakanin su da rediyon su da mutanen gari kai koyarwa aka ce kai baka da alaka da labarai sai dai in wani abu wanda yake da alaka da abun da kake karantarwa wataƙila ko ya faru a gari ko abunan don a nusar da mutane abun da ya dace a ilmance irin wannan shi kuma wannan lokaci-lokaci ne wasu suna ganin cewa abunan in ba a cika abun da ya kamata a karantar a semester ko a term ba wa ɗalibai musamman bisa sakaci to shi kenan wannan ya ci amana kuma bai cika mudu ba wasu kuma suna gani in dai ya zo lokaci kullum lokacin da aka ce yana yi yana kuma kokari da bibiyan wannan ko da bai yi wannan ba shikenan wasu suna gani domin suna fifita cewa fahimta ake so ko gaggawan a gama wancan abu saboda ba mamaki an yi auna cewa za a yi wannan abun a tam ko a shekara a shekarun baya ne yanzu kuma daliban nau'in su ya canja wataƙila fahimtar su kafin su fahimta a wuce yana ɗaukar nauyi ko yana ɗaukar lokaci to ana so ne a fahimta suka ce kawai sai a lura da iya lokuta ɗin in dai mutum yana zuwa lokutan da ya kamata in kuma ya rasa bai samu zuwa ba saboda wani uzuri zai iya kokarin sai ga cewa ya biya da wani lokaci na daban saboda ya samu dai ya tsarkake abun da yake ci idan misali wannan awar wani uzuri ne naka ya tsaye da kai baka zo ba ka ba su labarin akwai uzuri to sai ka nemi wani lokaci ka biya amma in wani larura ne wanda ma'aikatar da kake aiki ita ta sa ka wani aiki har ya shafi lokacin da kake karantarwa to wannan ba wajibi bane sai ka biya sai dai ababin in kana so ababin ihsani sai ka biya amma in wani uzuri ne naka ko wani abu daban ko hatta ko da rashin lafiya ne na abun da ya shafi wasu danginka ko wasu abu na wanda ka tsaya akai ko ka je asibiti ko wani abu nan to idan ran da Allah subhanahu wataala ya bada dama to sai kai kokari ka samar da wancan lokacin da kai amfani da shi wajen danginka ko ƴaƴanka ko iyalanka ko wasu abun nan wajen jinyar su to ka da samar da lokaci kuma na biyan wannan a lokacin karantarwa domin su wancan bai shafi gurin abunan karantarwanka ba saboda ka sai kai kokari kai wannan dan me duka wannan don mutun ya samu dai a ce ya tsarkake abun da yake ci hakanan aikin ofishi masu zama in an ce karfe nawa zuwa nawa idan mutum yana neman aiki aka ce masa daga karfe 6 safe zuwa karfe 6 yamma za a rinka zuwa zaka ji ce eh ni dai za da wani ke ne aiki zan yi in ba 6 na safe zuwa 6 na yamma ne ah zan yi to launa haka yanzu abu ne haka zaka ga mutum yana yi to balle ba haka bane an ce karfe kaza zuwa kaza idan ka dauki mutum aiki sai ka ga da ya fara an dan kwana biyu shikenan an jima ka dan an neme shi bai zo ba an jima ka dan an neme shi ya fita ya tafi ba izinin kowa ba izinin wanda yake shugabancin sa ba izinin komai kawai yayi tafiya iya kansa amma kuma yana karban salary baya so a rage masa kokobo a ciki kaga wannan ya tauye mudu lokacin da ake neman sa yayi wani aiki baya nan bai yi ba wani zaka samu bayiwa abunan ciyawi ko itatuwa ko bishiyoyi wani zaka samu shara amma lokacin da ya kamata yi bai zo yayi ba duk irin waɗannan da su ne ake tauye mudu don aka tauye mudu kowa yana iya shiga ciki a bangare na idan aka ce za a fassara shi dalla dalla shi yasa wajibi ne kowa ya tabbata cewa yayi iya kokarinsa yaga cewa yana yin abun da ya kamata wasu zaka ga suna sakaci sosai ba sa yin abin da ya kamata.